من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an wa iyaye mata, bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa kamar kullun da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu. Da ikon Allah mun tsaya a cikin kan darasi na 13 a wannan wata na Ramadana hijira ta manzon tsira As-Sadiq Al-Masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1435. Ina mai farawa da bada hakuri wa iyaye mata saboda jinkiri da aka samu yau ba mu fara tafsiri akan lokaci ba, kuma ina fata ga iyayen dalibai da kuma mazan iyaye mata da ke zuwa tafsiri nan za su ba su uzuri koda a ga wata ta yi jinkirin komawa gida akan yadda aka saba. To a yau kusan mun dan samu jinkirin kusan awa guda gabanin a fara karatu, saboda wasu ababe da suka sha kanmu cikin taimakon Allah subhanahu wataala. A yanzu mun sha kansu, muna godewa Allah akan haka. Ina aiki da wannan, ina bada uzuri ga waɗanda suka turo ƴaƴansu ko iyalansu ga karatu, cewa a darasin yau akwai jinkiri, koda ko jinkiri ya faru wajen komawansu gida. Ina roƙon fatan za a karbi afuwarsu, kuma Allah ya mana afuwa gaba daya. Muna cikin suratul Qasas, sura ta 28. Yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta 56. Jiya mun tsaya akan aya ta 55, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu lada da yake ba wa ahalul kitabi al-yahudu wa nasara, waɗanda suka yi imani da annabawan da aka aiko musu, kuma suka zo suka yi imani da annabin ƙarshen zamani, cikamakin annabawa imamul mursalina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta 56. Na'am, aramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna salata man ahbabta wa
innaka lalle kai la tahdi, annabi baka shiryar da man ahbabta, wanda kake so ka shiryar da shi. Walakinna Allah, sai dai Allah ya hadi, yana shiryar da man yasha, wanda yaso. wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi ilimi ga wadanda suke shiryayyo ni da ku Allah ya sa mu a cikin shiryayyo wannan aya dalilin saukanta ta sauka ne akan Abu Talib wanda yake baffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine baban Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daya daga cikin manya-manyan sahabbai wadanda suka bada dukiyarsu da jininsu da iliminsu don gina wannan addini namu Abu Talib shine baban Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya dauki hidimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yaro ya kare shi cikin taimakon Allah daga fitintunu kala-kala ya tsaya masa a matsayin mahaifi ya tsaya a matsayin abinda Bahaushe ke cewa wai uwa maba da mama dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame shi Abu Talib yana kokari iya kokari wajen ganin cewa ya kare mar mutuncinsa da lafiyarsa da duk abin da ya shafe shi sai zama Abu Talib bai musulunta ba kamar yadda hadisi a Bukhari da Muslim ya zo a cikin Bukhari hadisi na 227 sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo gaida Abu Talib a lokacin bai musulunta ba wanda yake ya halatta musulmi ya je ya gaida wanda ba musulmi ba ba ya kuɓe kuɓe sai in babu lafiya ya zama dan nuna musu kyawawan ɗabi'u idan kuma dama ta samu sai a ba su gayyata zuman gayyata zuwa ga shiga addinin musulunci fiyayyen halitta da ya zo sai ya ce wa Abu Talib ya ammi qul la ilaha illallah da ya ga ciwo ya yi tsanani ga Abu Talib sai ya ce ya baffana ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na'am a lokacin Abu Jahal na wurinsa da kuma wani mai suna Abdullahi ibn Umayya su biyun nan ba su musulunta ba sai suka ga Abu Talib yana karkata zuwa ga kamar zai faɗi kalmar shahada sai suke cewa yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib yanzu za ka bar addinin iyaye da kakaru ka shiga addinin Muhammadu ai Muhammadu ɗanka ne ta ya za a yi ka bar addinin iyayenka ka shiga addinin Muhammad fiyayyen halitta ya ƙara kiransa da cewa qul la ilaha illallah ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ita ce kalmar da in ka faɗa zan kafa hujja da ita gobe gaban Allah subhanahu wataala na yanta ka zuwa ga aljanna yana kiransa zuwa ga addini su kuma su Abu Jahal suna wurin suna nuna masa yanzu za ka shiga addinin ɗanka ka bar addinin iyaye da kakanni wannan kai ɗanka ne cewa za ka karbi sako a hannun ɗanka fiyayyen halitta na gayyatarsa zuwa ga addini iya nuna masa cewa karbi wannan kalma zan kafa hujja da ita gaba ga Allah gobe kiyama ta zama dalilin tsiranka Abu Talib bai samu ikon faɗan wannan kalma ba saboda waɗannan mutane na wurin na banza irin su Abu Jahal sun hana shi ya faɗe ta kowane bangare kuma Allah subhanahu wataala bai kaddara zai faɗi kalmar ba gabanin ya bar duniya duk da wannan sai annabi sarki cewa duk da baka faɗe ta ba zan roƙa maka gafara a wurin Allah subhanahu wataala matukar Allah bai hana ni ba matukar Allah bai ce min kada in nema maka gafara ba zan roƙa maka gafara a wurin Allah subhanahu wataala a lokacin sai ya zama Abu Talib bai faɗa ba annabi hankalinsa ya tashi yana sha'awan ya ga Abu Talib ya musulunta ya shiga halin kakanuka yi saboda haka yake saboda tausayin da yake mana da jinkai da yake mana in ya ga ana kiran mutum ga addini bai shiga ba hankalinsa na tashi har Allah yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minina ka kusa ka halakar da kanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba su zama mu'minai ba yana kiran mu zuwa ga shari'a idan ya ga ba a karba ba hankalinsa iya tashi saboda burinsa shine ya kubutar da mu daga wuta zuwa ga aljanna bai da ikon yin wannan sai mun karbi sakon da yazo da shi zuwa gare mu na yadda da Allah ɗaya ne kuma shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib a lokacin da hankalinsa ya tashi sai Allah ya ce masa innaka lalle kai la tahdi man ahbabta innaka la tahdi lalle kai baka shiryar da man ahbabta wanda kake son shiryar da shi walakin Allah sai dai Allah ya hadi mai yasha shi yake shiryar da wanda yake so bayan nan ya ci gaba da roƙa mar gafara har Allah subhanahu wataala bayan komawan Abu Talib zuwa ga Allah sai Allah ya saukar da aya a rama cikin suratu tauba aya ta 113 yana cewa bai halatta ga annabi ga mu'minai su nemi gafara ga mushrikai ko da makusantan su ne
ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu
bayan ya koma ga Allah sai kuma wannan aya ta sauka akan fiyayyen halitta na roƙa masa gafara sai Allah yace ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ul qurba Allah yake cewa bai halatta ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara Allah subhanahu wataala ga mushrikai ko da makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lakum annakum ashabul jahim bayan hujja ta bayyana karara cewa sun mutu akan hanyar wutar jahim ba a amincewa annabi ya roka wa ainihin koda iyayensa gafara na Allah subhanahu wataala ba saboda addinin musulunci ba addini ne na hadin baki ba addini ne na dalili duk wanda bai yarda da Allah dai babu da ba hutu a ce Allah ya gafarta masa hatta Ibrahim alaihi salam mun ga abin da ya faru gare shi to da wannan aya dama annabi ya ce zan roka masa gafara matukar ba a hana ni ba da haka saukar da wannan aya sai zama an hana shi kenan dan an ce ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina ana saukar da ayar sai zama ya fahimci cewa ashe kenan gafara da yake roka Abu Talib ne an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi cewa yanzu irin hidimar da Abu Talib ya maka kana ga akwai wani sauki da zai samu a wurin Allah gobe kiyama yace na'am akwai saukin yace shine Allah ba zai saki a cikin wuta gaba ɗaya yadda ake dura ɗan wuta a wuta ba Allah subhanahu wataala yana sa kawai kafafuwansa ne a wuta zuwa asalin kabrinsa kabrin kafa kenan ko wurin da mafiya yawa ake wankewa lokacin alwala iya wurin ne Allah yake konawa daga nan zuwa kafa amma yayi sama Allah subhanahu wataala baya konawa amma saboda zafin wutan fiyayen halage cewa iya kabrinsa ne amma saboda zafin ta kwakwalwarsa tana tafasa akan sa kamar yadda ruwa yake tafasa akan wuta saboda mai wutan fa iya kabri ne a kafa amma dai kwakwalwa na iya tafasa saboda zafin ta wannan kuma shine saukin yace ana ware shi ne a wani shalo wuri wurin da yake babu wuta har sama iya kafa ne kawai iya kabri sai a sa shi a wurin to zaka iya kabrin sa wutan ke konawa to a lokacin sai Allah ya ce annabinsa innaka la tahdi man ahbabta dan annabi ya damu yace baka da ikon shiryar da wanda kake so walakinallahu yahdi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda yake so a wata aya kuma Allah subhanahu wataala sai ya ce wa annabinsa wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ara ma bala fikra kuma na ayo wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنا الله يقول إنك لا تهدي من أحببت كيبا كاشر يد وندك كيسو أتنكم سيسي وإنك لليك النبي لتهدي من شرير واني إلى صراط مستقيم زواج هنيا مديديتيا malamai suka ce to ya zamu hada waɗannan ayoyin tunda nan an ce baka shiryewa can kuma an ce kana shiryewa sannan qur'ani kuma babu tukka da walwala a cikin sa walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira maganar Allah ne zaka babu inda wani abu ke walwala wani abu nan an ce baka shiryar da wanda kake so can kuma an ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sheikh muhammad bin salih al usaymin rahmatullahi alayhi yace hanyar da ake hada ayoyin shine annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana shiryarwa ta inda zai nuna mutum ga hanyar tsira ga hanyar halaka zai karantar da mutum tauhidi ya karantar da shi sunna ya karantar da shi ta'a zuwa ga Allah zai tsoratar da mu daga shirka da bid'a da kuma dukkan sabon Allah wanda ya so ya bi shi to anan shine wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yana iya shiryarwa ta bangaren bayani da hujja da dalilai to shi ne shiryarsa amma ya tsaga zuciyar dan adam ya sanya shiriya wannan manzon Allah Allah bai bashi ba zaka shiriya da yake yi shine shiryarwa na wa'azi da wayar da kai da isar da sakon Allah to anan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim bangaren buɗe zuciya a sanya shari'a dole sai mutun ya musulunta to anan kuma innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shirye da wannan ba wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala Allah ne kada yake da ikon ya buɗe zuciyar dan adam ya sa masa shari'a mafhum tayyib don haka walakin Allah sai dai Allah ya hadi yana shirye da man yasha wanda yaso wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma Allah shine mafi sani da wanda suke shiryayyu duk yadda kuke kokarin da'awa kiran mutane zuwa ga addini akwai wanda Allah ya kaddara suna da rabo a lahira za su karbi sabuwa amma akwai wanda ba su da rabo duk bayanin da kuka yi ba za su fahimta ba shi yasa yace wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shine yafi mu sanin waɗanda suke da rabon samun shiriya mafhum tayyib na'am
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
wa galu suka ce in nattabi'il huda idan har muka bi shari'a ma aka tare da kai Muhammad nutakhattafu min ardina za a zo a fisje kasar mu a hannun mu a kore mu a garin mu Allah yace awalam numakkil lahum haraman aminan shin ba mu tabbatar musu da haramin Makka ya zama amintacce gare su batun ma a jahiliya da kafirci yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan ana kai kowane abu cikin garin Makka rizqan arziki daga wurin Allah subhanahu wataala samara dukkan yayin itatuwa akwai su a kasar wanda ya shiga makka zai samu dukkan nau'in yayin itatuwa milladun na Allah yace wannan daga gare mu ne walakinna sai dai aktharuhum mafi ya'lamuna ba sa sanin meke zama shari'a gare su dalilin saukan wannan aya wani mutum ne mai suna al-Harith ibn Uthman yazo ya samu annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Muhammad nanu na'lam annaka ji'ta bil haqq yace ya kai Muhammad wallahi mu mun sani ka zo da gaskiya ne ba ma inkarin abin da ka fada saboda tun haihuwanka a cikin garin nan da zamanka a garin nan kowa ya san kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne na kware ba ma inkari akan nagartarka muna da tabbacin kai mutum ne mai nagarta mafhum tayyib amma abinda muke tsoro idan muka bi ka a nan makka kaga mu minority ne yan kadan mabiyanka muna bin ka za a kwace mana gidajen mu kuma garin mu makka zai fi karfin mu za a kore mu mulkin da muke da shi a makka ma zai fi karfin mu a kwace sai mu zama mu mabiya ne mabiyan ma sai a kore mu a garin wato yana nufin ya fahimci shari'a amma ba zai bi shari'ar ba saboda me saboda maslahar garinsa da abin da ya mallaka a garin shine sai Allah ya ce wa qalu sai suka ce in nattabi'il huda idan muka bi shari'a tare da kai shari'a shine na farko yadda da Allah daya na biyu imani da qur'ani na uku amincewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shine shari'a a dunkule mafhum tayyib a inda mutum ya karbe su kuma yana ƙara karanta su yana ƙara yadda da su gejin imaninsa na karuwa shari'a na karuwa ita kanta shari'a na karuwa والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سلاك شريعة تلك أروع زوجة دان أدب سيسي من أمين جيد الشيء واللي أبن دا كذول الشيء قتياني أما أبن دا مجيء أروم ما تقر من كرب سعظاف تو قرم مكة زي فكر في مو كما مبا ما سوء برق الرم ملك مو أمكة زي فكر في مو كوبا ما سوء مرسى ملكي دوش يرمو دا جدا جمع أمكة راس فكر في مو كوبا ما سوء مرسى سوء شيني سيسي إن نتبئ الهدى ما أكا إذا مكة بشريعة تعالى دكي wannan yake nace ai bi ma'ana ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad ya zo da shari'a tsira da aminci sun tabbata gare shi nutakhattafu min ardina nutakhattafu shine yuntaza'ul ardu bisur'a min indina za a kwace kasar mu da karfi kuma da gaggawa a hannun mu saboda me saboda mun bi ka wannan yake bayyana mana cewa sunna ce ta mutanen banza a duk inda suke da karfi ba sa bukata su ga wani mutumin kirki ya samu mulki duk inda mutumin kirki ya samu mulki suna ga za a kawo me za a kawo gyara to da ka sunna ce ta mutanen banza in suka yi dominating wuri daga an ga mai alaman nagarta sai a kade shi a wurin kada ya zo ya kawo musu wata shari'a nan ya kawo musu damuwa sai Allah ya ce tambaye su awalam numakkil lahum haraman aminan shin ba mu tabbatar musu da haram ba, haram shine me garin Makka aminan ya zama amintacce. Malamai suka ce wannan tun a jahiliya, inji Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, tun a jahiliya da ake yaki na bala'i na fitan hankali a haramin Makka ba a yaki. Allah yace mun tabbatar da haramin amintacce ne, saboda me? Saboda alfar madaki dake wurin na Ka'aba. Tun a jahiliya da fada abu ne da ya zama sana'a ayyaki a jahiliya. Idan muka duba cikin al'adabul arabi, ana iya wayan gari a lokacin jahiliya gabanin zuwa musulunci. Akwai yakin da aka yi akan bulugarin miya, aka yi sama da shekara 60 ana kashe mutane. Yar kabilan nan tana kada miya sai ta ajiye bulugarin miyar, sai yar kabilan nan ba ta sani ba sai ta zo ta taka shi sai ya karye. Sai yan kabilar ta suka ce an musu renin wayo da aka karye bulugarin miyar yar kabilar su. Akan wannan aka shekara 60 ana zubar da jini. A kasashen Larabawa shekara 60 aka yi ana kashe mutane. Har a akan haifi yaro a lokacin ana yakin, ya tashi ya gaji yakin, ya girme ya ci gaba da yakin, ya tambaya me yasa ake yakin, sai ai yar bulugarin miyar ɗaya daga cikin kakar baban babanka aka karya shine ake yaki akai. Ya tashi shi ma ya haihu, dan sai ya girme ya ci gaba da yakin, shi ma bai sai ya tambayi tarihi a ce ai yakin da muke akan bulugarin miya ne. Amma duk wannan da ake a garin Makka ana zaune lafiya. Shi yasa Allah yace awalam numakkin lahum haraman aminan, ba sa ga tun a jahiliya mun tabbatar musu da haramin Makka ya zama amintacce, babu tashin hankali a cikin sa. Akan kwankwan kurciya, kurciya da kika sani, yar kabilan nan ta dauko kwankwan kurciya sai ta yi irin tangire-gire da shi ko tana tafiya, sai yar kabilan ta buje kanta sai ya fadi. Akan wannan kwankurciyar da ya fashe aka yaki shekara 100 da yan kai. Saboda me? Saboda suna da yalwan lokaci, babu addini. Ka'ida kuma idan mutum bai bauta Allah ba dole ya bautan shaidan. Ke sa Bahaushe yace wai idan mutum bai yi sharan masallaci ba, a in yayi na kasuwa ya ci riba, ai zai je na gidan giya ma ai. Ko ya yi sharan inda ake ce Allah uku. So da ka ai wanda bai share masallaci bai share kasuwa, ai kasuwanci halal ne. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. So da ka wanda bai share masallaci ba zai je ya share wajen bautan Allah uku, ko kuma zai je ya share gidan giya. Mafhum? Tayyib, Allah ya ce mun tabbatar musu da haramin Makka amintacce. Duk yakin da ake a jahiliya ana yi garuruwa daban-daban, amma garin Makka ba a yi. Allah ya gaya musu ba wayansu ne yake ba su zaman lafiya ba. Kada ka dauka don kun musulunta Al-Harith ibn Uthman wai shikenan daga nan an kace garin ku za a kore ku. Zaman lafiyan da yake garin daman Allah subhanahu wata'ala ne ya baku. Wannan yake gara bayyana mana malamai suka ce dukkan ni'ima a rayuwa ta duniya ababe biyu ne. Shine na farko zaman lafiya, na biyu kowa cikin sa ya koshi ya zama ya fi karfin abin da zai ci. Wannan su ne ni'imomin duniya, idan suka samu to hankali ya kwanta. Kuma dukkan fitintunu guda biyu ne. Na farko yunwa, na biyu rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali. Idan suka faru bala'i ya faru. Shi yasa Allah ya gaya mana ko a Qur'ani al'umma da suka kafirce masa yakan jarraba su da yunwa da tashin hankali, wato tsoro da fitintunu da yaƙe-yaƙe. Kamar yadda Qur'ani ya faɗa, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi. Allah yake sai muka dandana musu yunwa da tsoro. Ju'u shine yunwa, wal khawf kuma insecurity. Wadannan sune duk al'ummar da Allah ya dora mata jarraba biyun nan a rayuwar duniya. To jarrabawa da tashin hankali ya kai iyaka, yunwa ya zama mutane cikin su bai koshi ba, na biyu ga tashin hankali babu kwanciyar hankali. Al'ummar da suka yi imani suka bi Allah, idan ya nufe su da alkhairi a duniya yakan kosar da su, kuma yakan ba su al'amnu, aminci. Shine abin da Allah ya yi wa annabi da sahabbansa, ya ce alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Allah shine wanda ya ciyar da su, ya kosar da su daga yunwa, ya kuma amintar da su daga tsoro. Mafhum? Tayyib, za ka waɗannan su ne ni'imomi. Sai Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan, ba sa iya gagarin Makka cewa tun a dama a jahiliya mun tabbatar da cewa gari ne amintacce babu tashin hankali a cikinsa. Duk fitintunin da aka yi a duniya, ana yaƙi akan bulugarin miya, ana yaƙi akan kwankurciya, a cikin garin Makka babu abun da ke faruwa da ikon Allah sai zaman lafiya. Kuma har a yanzu mu duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya kare Makka. Duk jarrabawa da Allah ya dora mana a cikin alamul islami marasa daɗi ga sunan kala-kala, mu duba irin ƙasar Iraki.
mu duba irin kasar Suriya, mu duba irin kasar Palestine, mu duba kasashe da dama, kasashen musulunci, irin kasashen Yemen, kowanne akwai jarrabawa irin nata. Amma har a yanzu kasar Saudiya Allah ya tabbatar da Qur'ani yana shari'a a wurin iya gwargwado. Na biyu kuma cikin taimakon Allah subhanahu wataala ya amintar da wannan gari musamman garin Makka. Duk jarrabawan da ake ciki Allah ya amintar da shi. Saboda me? Saboda falalansa. Mafhum? Tayyib. Yace yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan. Yujba ana kaiwa ilayhi zuwa ga wannan ainihin gari din amintacce din haramin Makka kenan ko? Thamaratu kulli shay'in. Ya'in itatuwan komai da komai. Dukkan ƴaƴan itatuwa nau'i kala-kala akwai. Mu duba ƙasar su ba ƙasar noma bane. Ina ma mutum zai samu gonar da zai noma a Makka? Sahara ce. Gari ne dake tsakanin duwatsu, amma akwai ƴaƴan itatuwan da zaki samu a wurin masu dadi kici babu su a Najeriya. Kasashe da dama babu su. Waɗanda suke da damuna, suke da ƙasar noma, ba su da ƴaƴan itatuwa masu kyau irin wannan. Sai ki ga ayaba lafiyayya kamar da roba aka yi ta. Babu wani alaman ƙarzini a jikinta ko dugun baki a jikinta, in kin taba sai shiga ta gaskiya ce. Kuma ga su duk ƴaƴan itatuwan duk da ba sa noma Allah ya ba su, abinda mu ya fi ƙarfin mu a nan sai wani da wani ke ci. Yanzu kankana akwai wanda kankana ta fi ƙarfin sa ya buɗe baki da ita a watan Ramadana. Mutum nawa ke iya cin apple a Ramadana? Mutum nawa ke iya zuwa sai abarba a Ramadana ya sha? Mutane wake za su rike da arzikin da za su iya shan lemo da ayaba a cikin Ramadana? Su sha lemo su ci ayaba, ƴan kanan ne. Amma su ga itatuwan kala-kala, kuma Allah ya ba su, mu sai ba mu wasu irin namu. Allah ya ji ƙanƙa da rawi. Ya ce ko a rabo da Allah ya yi ya fifita su a kanmu. Ya ce su sai ba su farin apple, mu sai ba mu yalo. Na biyu ya ce sai Allah ya ba su irin jan apple ɗin nan, mu kuma sai ba mu goruba. Sai ba su inabi abun sha'awa ya ce mu kuma sai Allah ya ba mu ɗinya. Ya ce da tun a nan kowa daman Allah ba shi irin nasa. Ya ce to ko mutum ya mutu a Najeriya je shiga wuta ya zama abin tausayi. So shi ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in. Dukkan ƴaƴan itatuwa da ake buƙata da ikon Allah akwai su a ina? Akwai su a wannan ƙasa musamman garin Makka. Hatta abinda ba a nomawa mutum yake buƙata sai a tara hujjat baitullahil haram. Mahajjata mutum miliyan hudu kowa sai ya ci ƴaƴan itatuwa ya koshi, kuma ba mutumin da zai ce wai ya je siya ya rasa. Kowa zai ci ya koshi. Nono kowa zai sha ya koshi. Ayaba kowa zai ci ya koshi. Za a zo a yi umra a watan Ramadana musamman kwanakin goma na ƙarshe. Mutum miliyan uku kowa zai rika buɗe baki zai yi sufur. Ga ƴaƴan itatuwa kuma ɗan ƙaramin gari ne amma ba ran da abun ya ƙare. Ga ruwan zanzan nan ƙaramar rijiya ce. Duk adadin mutanen nan miliyan hudu miliyan biyar. Haka za a shekara ana ɗiba ana sha. ‘Yan rijiyar bata kai girman masallacin nan ba ma ruwan bai taɓa ƙarewa ba. Mafhum? Tayyib. Za ka ‘yar ƙaramar rijiya ce gaba ɗaya ba ta da girma. Measurement ɗinta da aka bayar gaba ɗaya bata kai kashi ɗaya cikin biyar ɗin masallacin nan ba. Amma ba ran da aka ce ruwan zanzan ɗin ya kafe. Mafhum? Allah ya ce min ladunna wannan fa duk mu muka muku ba wayanku bane ba ku balle ku ce ba za ku musulunta ba don kada garin ku ya fi karfin ku. Daman mu muka zaunar da ku lafiya ba tsangwame ku a garin ba. Walakinna lalle aktharahum mutiya yau mutane la ya'lamuna ba sa sani. Wannan yasa fiyayyen halitta hatta a garin Makka ai da yazo bai ma yaki Abu Sufyan ba bayan ya ci garin Makka da yaki. Kawai sai man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Bai yake shi ba. Wanda ba ya shiga gidansa ya aminta. Lokacin da aka yi fatku Makka, kawai abin da aka yi gumaka ne a ga an fitar da su a wurin an kakkarya su, saboda su kuma ba wurin su bane. Na'am.
Wadam ahlakna min qaryatin baghat ma'ishata. Fatilka masakinuhum lam tuskan ba'dihim illa qalila.
Wa kam ahlakna saudadama mun halakar min qaryatin wata alqarya batirat ma'ishataha wacce tayi girman kai a cikin rayuwarta. Fatilka masakinuhum Allah yace ga gidajen su can. Lam tuskan min ba'dihim har yanzu ba a samu wata al'umma ta rayu a wurin ba. Illa qalilan sai dan abin da ba a rasa ba. Wa kunna nahnu alwarithin Allah yace ko mun kasance mu ne magadan kasar da muka halakar da su.
مفهوم الله يقول وكم أهلكنا سود داما من هلك من قرية الكريوي بطرت معيشتها أي أصلي بطرت في معيشتها الكريوي ده سكي تمنى جرمان كي أرأيوا أتكر رأيوا سشيني في معيشتها أرأيوا سبسبيدو كر الله سبحانه وتعالى با مدوبة شين قراني قولة شين سورة الكمر da Allah subhanahu wataala ya bamu labarin al'ummomin da ya halakar irin al'ummar mutanen annabi Hud irin mutanen annabi Shu'aib irin mutanen annabi Nuh da makamantan su har ma za ka yi maka mana koda da wasu ayoyi a babin misali
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم مدكر
جزاكم الله خيرا دوبتكم سورة الكهف وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم
وكم أهلكنا من قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقضه في البلاد هل من
محيص إن في ذلك لذكرى
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أول قد سمع وهو
شهيد باين الله يعنون من يدي هلكت متانا النبي الصالح ثموداوى لسك سوك تابوى يا هلكت متانا النبي لوط وذن لسك أيكة الواتي ya karantar da mu yadda ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu da suke tauye mudu ya gaya mana yadda ya halakar da Adawa mutanen annabi Hud ɗaya bayan ɗaya sai ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin mun halakar da yawa gabannin su na ainihin karnoni yace hum ashaddu minhum batishan wadanda suka fi su girma da damka mu duba irin mutanen annabi Hud mu duba irin yadda Adawa Allah ya halice su mutum idan yana tsaye kaman bishiyar dibino haka yake Allah yake cewa me ashaddu minhum batishan fa naqalu fil biladi hal min mahis dukkanin su da Allah ya tashi haka ya girbe su ya halakar da su ba mutun da yake saura kuma baya ga wannan yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya ko kuma ya kai kunnan sa ya saurari shari'a alhali yana halacce wanda yake bayyana mana Allah subhanahu wataala ya halakar da al'ummomi da dama mun yi bayani a nan wurin yace kuma ba zai halakar da mu ba idan muna karanta hadisan annabinsa sallallahu alaihi wasallam in muna karanta sunna ko annabi yana raye wama kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna da kuma abin da ya faru ga musa alaihi salam wanda bayan nan allah subhanahu wataala bai kara halakar da al'umma ba in banda wanda ya maida su birrai kadai wanda suke me wanda suke yin sura nan da aka halaka su مفهوم طيب دعاك الله يكتوى وكم أهلكنا من قرية من هلكد الكريوي داما بمعنى من هلكد متانا كرنوني داما كرني باين كرني بطرت معيشتها ولن سكي جرمان كي سكي تقاوى أي في معيشتها أتكرى يوسو أقرم الله يباطل وكاسوك كافر ونئم ومنسى سبحانه وتعالى الله يكتوى فتلك مساكنهم قاجدا جنسو تشارك da Allah ke in mutum ya taba yawo a duniya ya je wajen irin kasashen Misra wajen kasashen Syria wajen irin kasashen Lebanon wadannan tsakanin kasashe mutum ya ga abun mamaki har yanzu wadannan wurare da Allah ya halakar da su akwai suna nan a fili sai ya ce lam tustam min ba'dihim tunda muka halakar da su har a yanzu babu wanda ya je wajen ma ya rayu idan ku kuna jin kar ku shiga musulunci a kore ku a garin Makka to akwai wanda sun ki shiga addinin mun ma halakar da su garin nasu ma ba mai bukatan garin har yanzu lam tuskan min ba'dihim har a yanzu a bayan su babu wanda yaje ke rayuwa illa qalilan sai yan kada Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yake ba mai rayuwa a wurin sai matafiya wanda yake tafiya a jeji kawai motarsa ta bace akwai hanya a wurin ko kuma raƙumin sa ya buƙaci ya huta
sai yadda zango a wurin ya huta ya wuce, amma in banda matafiya yace ba mutumin da ke iya zuwa wurin ya zauna. Shi yasa dukkan jama'a da suka saba wa Allah suka kafirce wa Allah, ka'ida ba a so idan Allah ya halakar da su a wuri ma a ji a rayu a wurin. Shi yasa duk waɗannan garuruwa masu imani sun guje su, hatta kafirai idan suka je su ga yadda Allah ya yamutsa su ya mai da wurin gaba da aka ruburguza shi, to ban ce mutum ga fili ma baka baya bukata. Shi yasa bazan Allah da yazo wucewa wurin Samudawa inda aka halakar da su da sahabbansa, yana hango wurin sa yace musu za mu wuce daidai wurin da Allah ya halakar da Samudawa, sai yace musu la tadkhuluha illa bakina aw mutabakina li alla yusibakum ma asabakum. Annabi ce kar ku yadda ku wuce inda aka halakar da su dinnan koda akan hanya ne, sai dai kuna kuka. Idan ba za ku iya kuka ba yace to ku yi kaman kuna kuka, ko mutum bai jin kuka ya riga kaman yana kuka. Me yasa annabi yace saboda kada abin da ya faru gare su kuma ya faru gare ku? Shi yasa hatta jama'a da suka kafirce Allah an halakar da su dubban shekaru, idan mutum ya zo wucewa wurin to yayi kuka, in ba zai kuka ba to yayi kwaikwayon kuka, ko yayi kuka da zuciya, sannan kuma ya wuce da gaggawa. Mafhum? Annabi yace saboda tsoron kada abin da ya faru gare su ya faru gare ku. A shikenan tunda wanda zai wuce ta wurin ma idan ya tsaya kallo yana dariya, za a iya halakar da shi, to me zai sa mutum kuma ya zo gina gida a wurin? Tunda wucewar ma an sanya sharadi, sai mutum ya yi kuka ko kamar yana kuka, to sai za a yi mutum ya zo wajen ya zauna kuma har ya gina gida? Ai ba zai yi ba. Shi yasa Allah yake cewa lam tuskan min ba'dihim illa qalila, babu wanda ya je ya zauna a wurin, har yanzu ba a zauna a wurin ba sai ɗan kaɗan. Ibnu Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake sai matafiya, wanda dole ta sa ya zo wajen shi ne kawai zai bi hanyar, amma wanda ba dole ba, wanda ke sha'awar zuwa wurin. Allah ya ce wa kunna nahnul warithina, kuma garin da suke tinkawo da shi mun kasance mu ne magadansa, don haka mun gaje kasar gaba daya, ba mai sha'awan ya je ya zauna kuma kasar ta buce. Wanda yake bayyanawa cewa duk abin da zai faru da mai imani kada ya sa ya ki shiga addinin musulunci, da dadi babu dadi, da jarrabawa babu jarraba, sai mu shiga addinin musulunci. Mu duba Sumayya radiyallahu anha, ita ce jinta ne na farko da aka zubar a musulunci a garin Makka. Ta shiga addinin musulunci aka kama mata, aka mata azaba iyakar azaba. Wasu daga cikin malaman tarihi irin su Sheikh Abdulrahman Rafatul Basha rahmatullahi alayhi yace ta kai matakin da akan dauki karfe a saka a cikin wuta irin wanda makera ke sare karfe da shi, idan yayi zafi sai a kabe ta tsirara a raka sa cikin al'auranta. Amma duk da wannan bai sa ta yi riddata bar musulunci ba, haka ta bar duniya. Ga irin su Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, azaba babu irin wata ba a masa, an masa azaba iyakar azaba, har annabi ya wuce gare shi na cewa sabran ya ala yasir fa inna mawidakumul janna, ku yi hakuri iyalan Yasir, makomanku aljanna. Ga irin sauran sabai da ake daura mutum doki a hannun dama, a dora doki da igiya a hannun hagu, a kora na dama yayi bangaren nan, a kora wannan doki, ai kokarin raba mutum gida biyu. Haka ake musu da azaba kala kala. Wasu kuma iyayensu sun ki addini amma sun shiga musuluncin, misali irin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ya shiga addinin musulunci kuwarsa iya jin tausayinta, iya da jinkai ta ce ba zan ci abinci ba, ba zan sha abin sha ba har sai ka fita a musulunci. Yayi dukkan rarrashin duniya ta haƙura ta ci, ta ce ba za ta ci ba. Ya zauna gabanta ya ce ya ummi law kana laki alfu nafsin yakhruju wahidun ba'da wahidin la atruku hadha ad-din fakuli awda'i. Yace wa mahaifiyarsa ya baba, in kina da rai guda 1000 ɗaya yana fita bayan ɗaya ana counting 1 2 3 4 5, yace haka za a yi ta yi har guda 1000 nan su kare. Yace wallahi ba zan bar addinin nan ba, sai dai baba in zaki ciki ci, in zaki hakura ki hakura, amma wallahi ba zan bari ba. Akan wannan Allah ya saukar da aya yake yabansa cikin Qur'ani, cikin suratul Luqman, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuthihuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan sa Allah ya saukar da wannan aya yana yabon Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an, wannan yake bayyana mana idan akan yin musulunci za mu iya rabuwa da aiki da aka bamu a wani office, to musulunta Allah ne ya mallaki kowane office a duniya. Idan akan musulunci zai saki rabu da miji, ki hakura da mijin Allah subhanahu wataala ke bada maza har yanzu ba a haifi wasu ba kuma har yanzu Allah subhanahu wataala bai turo sun zo duniya ba kuma maza insha Allah ba za su kare ba haka idan akan musulunci zaka rasa mata to Allah yake halittar matan kuma har yanzu ba a haifi wasu ma a rayuwar dukkan wata ni'imar duniya kar mu kuskura ko dan tsangwama ya sa mu sallama addinin musulunci kar mu yi wannan musamman a ƙarshen duniya a musuluncin ma in kika yi riko da sunna zaki sha tsangwama kisa hadithin imamu ahmad rahimahullah manzo Allah yake cewa alqabit ala dinihi kalqabit ala aljam wanda ya riko da addinin sa da hannu biyu zai waye gari kaman yayi riko ga garwashin wuta ne haka zai waye gari kaman ya rike garwashin wuta akan hijabi za a iya tsangwamanki a gidanku za a iya miki kawayen ki za su iya miki yayin ki na iya miki kallon ki na iya miki sai ki zama wata iri ta daban a cikin su akan nikabi za a iya miki akan yin azumin litinin da alhamis za a iya miki bautan Allah ki dashi kiyamul layl za a iya miki yawan katun qur'ani duka za a iya zargan ki za a iya fa miki batanci idan dan Allah kike ci gaba da yi kina da riba gobe kiyama mafhum tayyib kada tsangwama ta kowane irin bangare ya sa mu yi sako-sako da riko da addinin Allah dan ba mun zo duniya mu tabbata bane mun zo ne dan takaitaccen lokaci bayan wani lokaci mu koma zuwa ga Allah hadisi riwaya na Abu Dawud da Tirmidhi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta annabi mutsira da aminci tabbata gare shi yace ma ana fi duniya illa karakibin kadista dallata ta shajarata thumma raha fatarakaha ni a duniya ba komai bane sai kaman wanda yake mahayi dabba yazo ya samu bishiya sai ya sauka gindin bishiyar ya huta bayan ya huta sai ya wuce dan zama da mahayin dabba yake karkashin bishiya ya huta ya yadda zango manzo Allah yake wannan shine rayuwar duniya gabaki dayanta duk duniyar da muke kuka akan da shine rayuwar duniya wani mawaki na cewa wai annafsu tabki ala dunya wa kad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawil mirath najma'uha wa durna li khurabi ad-dahr nabniha kam min mada'inin fil afaqi kad buniyat amsad kharaban wa afna al maut ahliha al mar'u yabsutuha wal dahr yaqbiduha wal nafsu tabsutuha wal maut yatwiha duk duniyar da muke kace-kace a kanta annabsu ta biki ala duniya raina kuka akan son duniya son yin kudi son jin dadi ran ta sani cewa annas salamata fiha tarku ma fiha hanyar tsira dai a duniya shine mutun ya kafa-kafa da abin da ke cikin ta Allah ya ba mu ikon yin kafa-kafa da abin da ke cikin duniya ya sa mu wanye lafiya na'am
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
وما كان ربك مهلك القرى muhlikal qura yana mai halakar da wata kalkariya ko wani gari ko wata kasa ba hatta yab'atha har sai ya tayar fi ummiha a cikin headquarters din wannan garin ko kasar rasulan wani manzo yatlu alaihim ayatina Allah yace yana karanta musu ayoyin mu wama kunna ba mu kasance muhlikal qura masu halakar da wata alkariya ko gari ko kasa ba illa sai dai wa ahluha idan ma abota garin sun kasance zalimuna sune azzalumai idan mutanen garin suka yi zalunci muna iya halakar da su amma in ba su yi zalunci ba Allah subhanahu wataala yace ba ma halakar da su wama kana rabbuka mahallicinka bai kasance ba muhlikal qura yana halakar da alkariya ko gari ko kasa hatta yab'atha har sai ya tayar fi ummiha cikin ummiha wato ummiha shine headquarters mafhum tayyib ko kuma cikin birnin kasar duk yana iya dauka da wannan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yace idan Allah zai tura annabawa zuwa ga al'umma mafiya yawa yakan dauki wani bangaren rayuwar annabawa ya sa su ne a cikin burane din saboda manyan mutane an bi samun su a burane shi kuma an fi so a fara da'awa zuwa ga manya saboda idan talaka suka karbi abu ni'ima ce mai girma don addini ya dadamu da su amma karban su bai cika tasiri kamar mai mulki ya karba ba idan mai mulki ya karba to ko ba dan Allah ba dai ba za su shiga ciki in suka shiga daga baya sai addinin ya kuskure kuma ya gyara musu zuciyarsu shi yasa addini iya damuwa da masu mulki su fahimce shi, idan suka fahimce shi to biyayya mai sauki ne. Ba za mu manta ba, an taba shugaban kasa a nan kasar da ya kirkiro wata riga sunanta tazarce. Riga ce har jan kasa take, sai zama yayi ne, kowa ya tayi sai riga tazarce ana yayinta. Muna tuna wannan lokacin? Saboda me? Saboda wai shugaba yayi, inda wani talakare yayi, wanda yake bakin hanya yake sai da yano ko dinya ko goro, ba zai damu da shi, ba mai damuwa da shi. Amma da yake mai mulki ne yayi, to sai al'umma su karbi wannan aikin da aka yi. Kuma duk inda mai mulki ya karbi gaskiya, to ba shi da yake yi ba. Yau idan sarkin garin ki ko sarkin garina ko sarkin garinsu zai fahimci sunna ya rike, to take dukkan fadawansa da sauran sarakuna kowa zai karba, sai ki ji sardaunan jihar ya karba, walin jihar ya karba, masawallan ya karba, dan madamin ya karba, wane ya karba, kowa sai ya karba. Me dalili? Saboda mai martaba ya fahimci gaskiya ya rike ta. Kisa duk inda aka je musulunta, in an ce sarkin garin ya musulunta, sai ki ji an ce da mutum 260 da yan kai. Saboda me? Saboda sarki ne yayi. Amma in talaka ne, sai ki ji an ce an san bawan Allah wani shi kadai ya zo ya musulunta. Da ya musulunta aikin me kake ce ba na aikin komai? To shi kadai yake zuwa. To addini kuma so yake a samu jama'a su musulunta don yan aljanna su yi yawa. Haka idan wani gwamna ko shugaban kasa zai musulunta, da yawa ake musulunta, ko ba dan Allah ba. Yau idan gwamnan jihar ki misali, ko gwamnan jihata, ko gwamnan jihata zai barge mu ya zama ahli sunna sosai, ya saka wando nisfu saq, to wallahi duk mai neman kungiya sai ki ganshi da gemu da dangalallan gwado, ya ce ya yi excellency ma ya yi, ko wani minista ya yi, to duk mai zuwa gabansa da bukata sai ya zo da irin siffarsa. Ai yanzu gwamna ɗaya ne kawai ya yi jarhula, sai zama a jihar gaba ɗaya jarhula ta zama sunna. Har malamansu akwai masu sa jarhula, sarakuna akwai masu sa jarhula, ƴan kwangila jarhula, famanin sakatarori jarhula. Wannan kwamishinonikan su daman wajibi ne a kansu, wannan daman ba ma sauki. In ma a ganka da hula ba ja ba ka shiga uku. Me dalili? Saboda mai mulki ya yi. Shi yasa Allah yake cewa hatta yab'atha fi ummiha rasulan, ana tada annabawan su yi da'awa a birane, saboda da'awa a birane manya ke karba. In suka karba kuma aiki yana zuwa sagiyar talakawa. Idan yau shugaba ya karbi gaskiya, to idan mai wazi yana shan wahala daga shugaban ya karbi gaskiya, shikenan take za a iya sa doka. Duk wanda ya kare ka za a kama shi a daure shi, take shikenan sai doka ta fara aiki. Da'awa Ali Saud suka karba a Saudiya na Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, dalilin wannan sunna ta yi karfi a Saudiya, saboda sarkin Ahmad da'awa sai ya karbi da'awar sunna, yana karba shikenan al'amari sai gyaruwa kasar gaba daya. To shi yasa ake sha'awa masu mulki a rika musu da'awa don su fahimci gaskiya, don in suka fahimta aiki yakan zo da sauki. Mafhum? Tayyib. Sannan daga cikin malaman tafsirin Qur'ani akwai Imam Bukhari rahimahullah suka ce wannan aya na da alaka kuma da Makka, shine wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi Makka rasulan fi ummi hayati na yakuma akan Makka, saboda Makka na da daraja. Shi sai Allah yake cewa inna awwala baitin جزاكم الله خيرا. الله يتي إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أول بيت لكن فرقوا جن فرقوا أبايا قصاء تاريخ الدنيا شيني لكن كعبة قباء لكن كعبة شيني ستركة لفرقوا دعا تسانا أبايا قصاء إما مسلم شيبا قد كامل فيها هكذا يثبتها لكن scientifically ya tabbata, geographically ya tabbata cewa ɗakin Ka'aba shine tsakiyar duniya gaba ɗaya. Gaba ɗaya duniya tsakiyar ta shine ɗakin Ka'aba. Idan aka dauki me radius na ɗakin Ka'aba aka auna, Ka'aba shine tsakiyar duniya gaba ɗayanta. Kuma sai Allah ya tayar da annabinsa ɗan wannan wurin, ɗan tsakiyar duniyan ya tayar. Ai kaga ya zama fi ummi hadin kenan. kuma duk duniya babu wani gagarin da yanzu ake tara dan adam kaman dakin Kaaba. A ginnin Kaaba ana tara mutum daidai miliyan 4 zuwa miliyan 5 a cikin garin Makka su zo aikin haji ko su zo umura. A duk duniya babu gagarin da ke tara mutum miliyan 3 a duniya, amma a ginnin Harami ana tara mutum miliyan 5. In mutane miliyan 4 suka yi rajista za su yi aikin haji, waɗanda suke ƴan ƙasa da makwabta ba su ma da registration, suke aiki ko da barauniyar hanya ko kuma ba su da izini ba, ba su permit ba, ko babu tasrihi su je su yi, sai kin samu wajen mutum miliyan 1. So da haka sai Allah ya tada annabinsa dan wurin, yatlu alaihim ayatina, Allah yake yana karanta musu ayoyinmu a cikin wannan mai tsakiyar duniya din, saboda za a yi da'awa sai aka samu headquarters tsakiyar duniya, sai aka turo annabin. Kuma yazo yayi da'awar, a da'awar ta watsu a duniya, saboda tsakiyar duniya ne, daga kowane bangare ana zuwa a biyo wajen. Idan muka duba Saudiya na Middle East ne, tana Asia, Asia kuma tana ta bangaren, za ki ga tana bangaren arewa maso, arewa maso, arewa maso gabar ne da irin wurarenmu, arewa maso gabar ko gabar maso arewa. Waɗanda suke tasowa, wasu za su taso daga America, wasu daga South America, wasu za su taso daga Europe, duka a taho mai a zo a haɗu waje ɗaya, kuma shi ne tsakiyar. Kuma da haka addinin yake watsuwa. Yatlu alaihim ayatina, yana karanta musu ayoyinmu, ana saukar masa da wahayi, yana karantarwa. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yace wa ma kunna muhlikil qura, ba mu kasance masu halakar da alkariya ba, illa wa aluha zalimuna, sai dai in ma'abota alkariyar sun zama azzalumai. In suka zama azzalumai, to sunnar Allah ne yana halakar da azzalumai. Amma matukar ba su yi zalunci ba, Allah ba zai halakar da su ba. Menene kishiyar zalunci? Shine adalci. Menene kishiyar wanda kuma ya kokarin zama ba azzalimi ba? Shine musulmi. Shi yasa cikin suratul Hud Allah subhanahu wataala ya kira cewa ba zai halakar da wata al'umma a bangaren ya zalunce ta ba, matukar ita musulmuna ne.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, Allah bai kasance mai halakar da wata alƙarya ba, bizulmin dan zalunci. Allah baya zalunci, Allah ba zai halakar da wata alƙarya dan zalunci ba. Yace wa ahluha muslihuna, indai har mutanen wurin suna salihai, bayin Allah na kware, suna daidaita al'amura, suna bin dokar mu, Allah yace babu al'umma da zamu halakar. Yau duk abun da ya dame mu a Najeriya kowane iri ne, wallahi idan muka gyara tsakanin mu da Allah, shugabanni suka gyara, zai zama tarihi. Dukkan al'umma da ta gyara tsakaninta da Allah, to Allah yana gyara mata. Amma idan shugabanni ba su gyara barna da suke ba, aka waye gari shugabanni suna sihiri, suna tsafi, suna yanke kawunan mutane, kisan kai ya zama ruwan dare gare su, duk wanda ya saba kan ransu za su a halaka shi. To al'umma ta shiga uku. Shi yasa ka'idar sunnan halakar da al'umma shugabanninta su lalace. Duk al'ummar da shugabanni suka zama sun lalace, hatta wanda yake jahili ba ma mutumin kwarai ba ya san su mutanen banza ne, to wannan al'umma ta shiga uku. Ara ma ba laifi ka ba mu aya ko da cikin suratul Isra.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
الله يقول وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Idan muna niyan halakar da wata al'umma, amarna musrafiha bis-sa'a, sai mu umunci manya-manyan kasar da su mana biyayya, shugabannin su gaba ɗaya, duk wani mai mulki da yake, who is who, sai mu ce su mana biyayya. فَفَسَقُوا فِيهَا, sai su zama fasikai a bayan kasa, a cikin su a samu ƴan giya, a cikin su a samu barayi, a cikin su a samu mazinata, wasu ma a samu suna luwadi. Allah yake fafasaqu fiha, sai suka yi fasikanci a ciki. Allah yake fahaqqa alaiha alqawlu, sai maganar mutawajjabta a kansu. Fadammarna ha tadmira, sai mu dirkake al'umman, dirkakewa gaba daya. Idan shugabanni suka gyaru, sunnar Allah ne al'umma tana gyaruwa. idan shugabanni suka lalace to kuma sai sai bakon Allah. Allah ya gyara mu, ya gyara mana shugabannin mu, ya ba mu shugabanni masu jin tsoron sa, bayin Allah na barai masu adalci da rubun amana, wadanda suke biyayya zuwa ga Allah, wadanda ya sibba da su a Qur'ani da cewa alladheena in makannahum fil ardi aqamus salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa lillahi aqibatul umur. Allah ya gyara mana su, fatan mu shine su gyaru mu gode tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم. هذا هو ما عندي بالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمي تنبيه تفرقوا تناتيواني سوني سكا وايقري أعزمي باسد أبون سهور كما إذا سكا زوبو دبايكي باب سيد أبون دراسج سكا تيويرشي نياتي متوكا شيني سكي تنبيه معلم مسايين أعزمي نسو كسن تيواسنا كويني با إندا زاسرين كسام صدقة.
Kun ga irin halin da ake ciki go? Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙa musu, ya yalwata musu dukiya ta halal. Allah ya cire su a cikin wannan jarabawa da kunci da suke ciki. Idan babu abinci ba yadda aka iya, ko da an dauki azumi idan an ga za a ga galabai sai ya halatta a nemi duk abin da ya sauƙa a ce. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora wata rai abin da ba za ta iya ba. Idan suna kusa insha Allah ta'ala sa'iya zuwa nan masallaci mu nemi abin da zamu dan taimaka musu da shi su masu takarda din, ba wani abu mushi da shi ba, ma wannan ya zama wajibi a kowane hali, ko na gidajen mu hakura da shi mu ba su. Wannan irin matsala din ba zai yi a gida ka ajiye shinkafa kwano biyar ba, da zai kai kwana uku a gidanka mai iya yiwa kuma wannan bukatan ko da kwano biyu ya ci ba za ka yi haka ba. Allah ya bamu mafita gaba daya. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai wannan take cewa wannan ita ce a rayuwanta ba ta so ta fita ba tare da niqabi ba, sai ya kasance ana takura mata ana cewa taya za a yi ta samu miji tana fita da niqabi kamar wata limamiya. Shine abin yake damunta, take tambayan mallam yaya za ta yi.
Shi miji kan wake bada shi ne, fiska ke bada miji ko Allah ke bayarwa? To idan Allah yake barwa ce ayi wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan, duk wanda ya takawa Allah zai bashi mafita. So da aka sanya niqabi baya hana mace samu mafita a rayuwarta. Duk abin da ya dame ki cikin neman miji ko rayuwa ko haihuwa ko albarkar rayuwa, babu abin da Allah ba zai yi baki ba in kin yi takawa. Kuma biyayya ga Allah yana ba wa mutum abin da ke nema ne, sabon Allah yana hanawa. Kada mu manta da kisan da ya zo cikin suratul Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabal janna idza samul yusrimunha musbihin wala yastathnun, yati fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim, saboda sun daura niyyar sharri sai Allah ya kona gonar tasu. In mun duba cikin tafsirin Faizul Ghaffar yake cewa daga baya da suka tuba suka koma zuwa ga Allah, Allah ya da musu da wata gonar. Wannan yake bayyana mana biyayya zuwa ga Allah yana ba mu, sabon Allah baya ba mu sai dai hana mu abin da muke nema. Mafhum tayyib ga hadisi riwaya na Imam Ahmad rahimahullah ingantacce da manzo Allah yake cewa إن الروح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبداء الرزق على أن تطلبوا في معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أبن دي كي ورن الله باء ثامو سأيو الله بيئيا دعاك سابن الله والله باذي باكي ميجي با بيئيا زواج الله ذي إيا باكي ميجي صالحي إنك سابن الله يا باكي دوسيدي باكي دان تشا نيغا دان كالاري دان دمبارا. Allah ya kare ki daga wannan, ya ba mu ikon biyayya zuwa gare shi. Idan an samu jinkirin aure, mu sani masu imani Allah yana jarraba su. Wannan yayi dan ya jarrabe ki ne don imanin ki. Muna roƙon Allah ya sa ki ci jarrabawan kuma ya kankare miki zurban ki da wannan. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai wannan tambayoyi ne guda uku duk akan azumi. Dai tana cewa mallam ya halatta mai azumi ta hayaki na magani, sai wannan kuma take cewa mallam ya halatta mai azumi in tana mura mai tsanani ta sheki inhela, sannan kuma wannan take cewa ya halatta mai azumi ya sa turare ko na wuta ko na jiki.
Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas rahmatullahi alayhi dukkan wadannan ababe da ake sheka yace ba sa bata azumi, kaman inhaler ko salamol na mai asma ko abun da ya kama da wannan da sheka ake bai bata azumi, saboda abun sheka lungs yake zuwa. Shi kuma abinci yana zuwa intestine ne, cikin hanji ne. So da haka abun da aka sheka ta hanji ba abun da ya hada shi da hanyar zuwa cikin hanji ya zama abinci. Saboda wannan a ka'ida da sunna baya bata azumi. Wallahu ta'ala a'lam.
sai mallan wadda suka kawo taimako akwai wadda ta kawo turmin zani Allah ya bata haihuwa shekara 7 ta yi aure bata samu haihuwa ba tana neman Allah ya bata haihuwa mai albarka sai kuma wata ta kawo naira 2000 wa marayu tana wannan tana neman addu'a Allah ya bata to akwai dai wanda zai ta kawo sallaya wasu sun kawo ababe da yawa sallayan suka ce a baka kaya wa masallaci sannan qur'ani wa marayu qur'ani wa masallaci dare wanda suka rubuto suka kawo kayayyaki da yawa suna neman addu'a wurin malam da sauran uwa musulmi
to wanda suka ba wa marayu gudumawa Allah ya tsunduma su aljanna dukkan bukatun su na alkhairi da suke tawassuli da wannan aiki na alkhairi muna roƙon Allah ya biya musu wacce da kawo min sallaya nagode Allah ya saka da alkhairi ina roƙon Allah ya bata sallayan sallah a cikin firdausi bukatun mu na alkhairi duka Allah ya biya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam sai Allah ya kai mu zuwa gobe akwai karatu insha Allah.